rubutun da yake zuwa mana cewa dazu ana sallar asham a nan masallacinmu na Masjidul Ansar, waɗansu matasa suka zo da tear gas suka fefesa wa mutane suka gudu. Dan haka muke so mallam yayi kira ga waɗanda suke wannan abu ko za su ji su kiyaye.
Na farko dai kowa ya san shi duk wanda zai zo wajen da ake yin ibada ya ce zai wani abu na rashin kunya kenan shedani ne. Amma ni ina so na gaya wa duk wanda suke da wannan ɗabi'ar da wanda suke zuwa ko wurin karatu da niyyar faɗan dabanci ko kalaranci, da kuma wanda za su zo har wurin da muke ibada muna sallah su fesa wani tear gas, don Allah ka su bari, kada su bari su ci gaba da yi. Da ikon Allah duk wanda muka kama shi yana wannan abin wallahi zai gane kuran shi, kuma ko uban waye ya dauke daure masa gindi. Ni ba zan ce ku bari ba, ku ci gaba da zuwa, za mu sa tsaro mai kyau. Amma duk wanda muka kama shi a kariye za mu kai shi inda za mu kai shi. Ka san kariya ko? Na faɗa a fili sai mun babballa ka tukunna. Iya rashin mutunci a ce mutane suna sallar tarawihi saboda ɗan iskan gari ne kai mara albarka. Sai mu tara mutum 100 a masallacin nan, 100 gobe mun gayyace ku wallahi za ku zo. Ai ba sai ka wani karanta takarda wai a musu addu'a ko na ba, kar su daina zuwa, su zo su ci gaba da yi. Allah ya sa tsautsayi mu cafte ka mu kama ka. Kuma har Ramadan din nan ta gama mun rinka maka addu'ar alatsi ne, ba kai kaɗai ba, har jikokinka da tattaɓa kunnenka sun daina albarka a garin nan. In ka ji ka daina alhamdulillah, in baka daina ba alhamdulillah. Da wanda suke zuwa ma suna faɗa. Kawai wasu a turo su kawai su zo su rinka tsare ko ƴan mata ko tsare mutane ko suna musu kwacen waya ko na abu. Shi ma duk wanda muka damƙe shi, kun ga shi iskanci fa ba makaranta yake zuwa ba. Allah ba makaranta yake zuwa ba. Shedanci ba makaranta, kawai in ka sa bula a fuskar ka ba abinda ba za ka yi ba. Da haka in za ku ba da haɗin kai a zo a yi aikin Allah, a yi da'awa, a taimaka, bismillah. Amma duk wanda ya zo wurinmu muna ibada, muna ƙoƙarin fahimtar da mutane ce zai kawo mana rashin kunya a nan, to za mu yi maganin shi. In Allah ya so ya yarda, bayan addu'a kuma ba ƙarariyar addu'a da za mu yi mutum. Duk wanda muka daga hannu muka yi masa addu'a a wannan tarin jama'ar da ban san adadinsu ba, wallahi ba zai albarka ba. Ba shi ba sai ya shafi uwarsa da ubansa ma gaba ɗaya, da jikoki da ƴaƴan da tattaɓa kunnen da za su zo ma daga baya ma ban san hawa ban san sauka ba. Wannan addu'a sai ta yi barbaɗa, sai ta barbaɗa ta yi nasu ta shige shi. Insha Allahu ta'ala, na ga abin akwai rashin kunya a ciki. Jiya aka ce mana wani ya je masallaci, iskancinku a masallaci? Ka je masallaci wani yana bacci ka sa mai sufa gulu a bakinsa, kuma yanzu an gama kuma ka zo ana sallah, kuma ka zo kana fesa mutane wai tear gas? A samu wasu ka su yi sallah kawai su yi kwanto da itatuwan su masu lafiya da faskare mai kyau. Duk wanda ka gan shi ya zo kawai abinda za ka fara ka karye gwiwarsa tukunna. Na faɗi wannan abu a fili, jami'an tsaro ku ji, kowa ma ya ji. Allah Ubangiji ya sa su gane su tuba. In ba su tuba ba, Allah ka danka mana su a hannunmu mai maganin su. Salamu alaikum. Ya naga kana wani abin nan? Ci gaba.
To Allah ya kyauta. Kin yi zuwa kun ji aikin. Za mu je ga tambayoyi. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, da fatan ka sha ruwa lafiya. Malam ga tambaya ta kamar haka. Malam, menene hukuncin durƙuso domin gaida iyaye? Wannan ita ce tambayar ta shi.
Asali ita gaisuwa. Shari'ar Musulunci ta yi bayani yadda ake gaisuwa. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ko dai sallama da baka haka, ko kuma har ma a haɗa da musafaha, ka miƙa hannunka ɗan uwa ya miƙa hannu a haɗa a gaisa. To ita sallama kowa yana iya yi wa kowa. babba yayi wa karami, karami yayi wa babba. Gaisuwa ce ta musulunci. Kuma ita ce gaisuwar ƴan aljanna, watahiyyatuhum fiha salam. Musafa, ya zo hadisi sahihi, duk wanda yayi wa dan uwansa sallama suka yi musafa suka gaisa, kamar da Imam An-Nawawi ya kawo cikin Riyadus Salihin, kafin su rabu Allah ya yafe musu zunuban su gaba daya. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, ka miƙo in karɓa ka karɓa, ka ban biyar in baka biyar, mu riƙe. An yafe ma. To wannan shine abin da shari'a ta ce mana. Yanzu akwai falalar da ta wuce kai gaisuwar da Annabi yayi wa mutane, kai gaisuwar da Qur'ani yace ayi, kuma akwai falalar da ta wuce mu zo mu gaisa da kai muna rabuwa an yafe mana zunubin mu. Ina durƙuso yazo al'ada ne. Da durƙuso, da runguma, da kwanciya, da sunkuyawa, da wane ne, da tsuguno, duk wannan gaisuwa ne na al'ada na ƙabilu daban-daban daban-daban da suke. Akwai gaisuwar Fulani, Fulatani in yazo an haɗu zai gaishe ka, musamman in surki ne kilomita guda tsakanin ku zai fara tsugunawa yana gaishe ka. Idan yana kan keke ya haɗu da mai gidansa ko babba gare shi, zai ji hullar da keken ya tsuguna a ƙasa. Wannan duk al'ada ce. To amma abin da aka ce mana, idan shari'a ta zo sai mu fifita shari'a akan al'ada. Ɗanka, ku gaisa da shi, assalamu alaikum, alaikum salam. Ɗanka, ba shi hannun ku gaisa ba laifi ba ne. Sai ka ji yana ƙaunarka, sai ji yana ƙaunarka, ba wani laifi a ci. Amma duk wanda yana gaisuwa ta sunkuyo, ina wuni, ina gajiya, ya sunkuya, ko ya tsuguna, ko in an je fada sai an kusa, abin nan duk wannan al'ada ce. Ba gaisuwa ce ta musulunci ba. Don haka mutane su dawo su rinka gaisuwa ta musulunci don su samu lada. Allah ya ɗora mu akan daidai. Wallahu a'lam.
Allah ya saka alkhair. Wannan yace assalamu alaikum, malam barka da sharuwa. Yace tambaya ta ita ce, shin malam ya halatta mutum in zai je medical screening na kamar police ko soja ya sha azumi, ko kuma ya zauna bai je screening din ba?
Idan ta kama in za ka je wannan screening din, akwai wani abu mai wahala da zai hana ka kai azumi, ko kuma a ciki akwai abin da ake sawa mutum ya yi dole ya karya azumi, in har akwai din, to kana da larura kenan. Sai ka sha azumin, ka je ka samu wannan dama don ka zo ka yi wa musulunci da al'ummarka aiki. Shi ya fi a kan ka ce ka yi zuciya ba za ka je ba, don in ba ka je ba wani zai je wanda ba kai ba, wataƙila maƙiyinka, ya samu wannan dama. Wannan malamai suna cewa ana ɗaukansa a babi ne na me na larura, kamar mai training ɗin soja ko mai training na immigration ko custom a cikin azumi, wanda malamai suna ta kiran gwamnati da hukumomin da alhakin abin yake hannunsu, ku taimaka ku rinka duba yanayin musulmi a cikin wannan aiki, ku daina sa musu training na wahala a cikin watan Ramadan. Na'am, ba cewa akai ku je ku yi musulunci ba, tunda daman ba musulunci za ku yi ba. Amma ya kamata ku respectin watan da suke cikin ibada. Duk inda musulmi yake yana cikin ibada a Ramadan, kuma wata ne na wahala na jin yunwa. Amma sai kaga an tura yaranmu training ɗin soja, training na ɗan sanda, training na kaza a cikin tsakiyar Ramadana. A sa su yi gudun kilomita kaza, kuma wasu lokacin komandojin arna ne ba musulmi ba ne. A sa su yi fareti na awa kaza, a sa su yi ta tsallaka rami na awa kaza. Yaro yana azumi, wani ya suma, wani ya mutu. Wanda a gwamnati irin ta Najeriya da musulmi suke da rinjaye mai yawan gaske, bai kamata sanatocinmu da 'yan majalisunmu ku bari ana yi mana wannan ba, ba daidai ba ne. Ya kamata ku neman mana 'yanci. Ku neman mana 'yanci. Alaƙalli a sauƙaƙa musu. In ba za a yi ba, a ɗan yi postponding, a ɗaga abin. Amma mu abin da muke cewa yaranmu, kar wani zan saboda ana azumi ya ƙi zuwa. Ka je ka sha azumin, ka je kai training ɗin. Allah ya san manufarka, kuma Allah bai zai tozarta ka ba. Bayan sallah ka rama azumin ka a hankali, kuma daman shari'a ta yadda duk mutumin da yazo yana azumi ya shiga wani aiki ya galabaita yaga zai mutu to ya halatta ya sha azumin ba wai training din soja ko dan sanda ba a'a ko aikin gona ne kake yi kaga lalle ka galabaita ka dawo aka ga cewa ka galabaita zaka iya mutuwa to ya halatta ka sha azumi ina fatan kuna fahimta dan haka muna fatan Allah ya kawo mana lokacin da za a sauƙaƙa wa yaran mu a wuraren training din da ake musu ko na ɗaya daga cikin waɗannan jami'an tsaro Allah sa manyan mu su ji wannan kira a sauƙaƙa musu a taimaka musu Allah ya bamu nasara Allah ya bamu dacewa na'am
tambaya ta kusa da ƙarshe wannan yake cewa malam na kasance ina matukar son aikin hizba amma matsalar ɗaya ce mahaifina ya ce in na kuskura na shiga hizba to in canza uba dan haka malam ya zan yi
sai kai haƙuri kar ka shiga hizba inda babanka ba ya so kai mai uzuri wataƙila bai fahimci aikin ba ne wataƙila an yi mai bayani ne mummuna akan hizba din bai gane ba ne al-insanu aduwwu ma jahilahu ake cewa shi mutum abokin gaban abinda bai san shi ba ne duk wanda bai san abu ba zai ta gaba da shi dan haka karkace dole sai ka shiga aikin hizba dan aikin hizba ba dole ba ne akwai ayyukan Allah da yawa ba hizba ba ka je ka bu babanka ka je kai da'a wa mahaifinka karkai da kai fada da mahaifinka akan sai ka shiga aikin agaji ko aikin hizba kuma kai ta addu'a Allah ya sa ya gane idan ya fahimta shi da kansa ma zai zo isa ka kai wannan aiki aikin hizba aikin su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ne aikin hizba aikin sahabbai ne da hizba aka daga addini da agaji aka daga musulunci babu wata daula islamiyya da aka yi babu ƴan hizba babu ƴan agaji masu taimakon musulunci sune sojojin musulunci waɗannan ƴan agajin da ƴan hizban da kake gani sune sojoji na musulunci koda ba mu da daula islamiyya amma dai muna da me muna da sojojin mu kuma kun san amfanin soja kun san amfanin jami'an tsaro yanzu ko wannan marasa kunyan da suke zuwa suke mana rashin kunya ai kaga muna da waɗannan da muka ba su training da gudu za su bi ka daga nan har Gombe sai sun kama ka tunda su ba sa shan kwaya ba ƴan iska bane su da sauran lafiyar su da ƙarfin jikin su dole ne mu samar wa kanmu tsaro a tsakanin mu tunda yanzu ba dan sanda guda ɗaya na gwamnati zai zo mana nan ko soja da zai zo mana nan ko wani jami'in tsaro da gwamnati za ta kawo mana officially amma gwamnati ta ba mu dama mu ba wa kanmu kariya motocin mu da ababen hawan mu da ainihin mutanen mu da matan mu da iyalan mu duk da matan mu muke zaune a nan gurin akwai ƴan mata akwai matan aure akwai tsofaffi akwai dattawa dan haka dole mutane da ƴan agaji ƴan hizba wanda mu muna zaune su kuma suna tsaye mu ba su training mu ainihin koya musu su san ya za su iya gane abokin gaba kuma sun samu mara kunya su yi maganin sa dole ne mu yi wannan dan bawa da'awar kariya dan haka dan kirki ne kai mai albarka ne kana son aikin Allah amma an samu matsala mahaifinka bai fahimci aikin ba to anan gurin ka fifita bin mahaifinka kai masa da'a kai hakuri kai ta addu'a zai gane ranar da ya mutu sai ka zo ka shiga ba da ruwan sha
to tambaya ta ƙarshe da zamu karanta wannan yace malam Allah saka sha ruwa lafiya yace malam mahaifinmu ya kasance yana da abun hannu sosai amma ya ki ya sanya mu a islamiyya da kuma makarantar boko dan haka malam dan Allah ka masa nasiha duk da yana ji halin yanzu Allah ya saka mana alkhairi
wannan takaddar an rubuto irin ta a wajen karatun mata wasu yara ne ƴan mata suka rubuto cewa suna so su yi karatu na addini da karatun boko amma mahaifinsu baya bari ba za ki na boko ba za ki na addinin ba to bari mu yi mai uzuri wala Allah bai da hali ne bai da halin ya kaita makarantar boko ibiya bai da halin ya kaita makarantar islamiyya ibiya to mai tambaya ya dan gulmata mun cewa wai an ce yana da kuɗi sosai to an samu matsala dan uwana ka sani cewa ilimi ga ɗanka dole ne kamar yadda cinsa da shansa da lafiyarsa yake kanka to kuma dole ka bawa ɗanka ilimi barin ɗa a cikin jahilci kamar kashe shi ne yana tsaye yana raye. Duk ubanda bai ilmantar da ƴaƴan shi ba, ina tabbatar muku kafin ya mutu sai yayi da na sani, kuma mafi da na sani kam sai bayan ya mutu, kuma da wahala ya samu addu'ar ƴaƴansa. Dan ƴaƴan in sun girma za su ce ba wanda ya cuce su irin ubansu. Ai an wuce wannan zamani, a ce ka hana ɗanka karatun addini da karatun boko, duka biyu to me kake so yayi maka? Kuma yanzu misalin ƴa mace mai gajeren kwana a gabanka, duka ƴaƴan nan namu ƴan mata fa, yarinya tana kaiwa 17, 18, an fara tunanin a sallame ta, ta tafi. Yanzu ne take da daman da zaka ba ta ilimi, ka ba ta karatu, ka ki kai mata, ka je ka aurar da ita, wani ya aure ta tana jahila, ita gana mata azaba, bata san komai ba, bata san Allah ba, bata san zamani ba, san duniya ba, abinda ta sani, ai baka taimaka mata ba. Da haka kar kai haka, kuma la'alla watakila kana da wani uzuri, dole ni dai ya fahimta ta, duk wanda aka ce wannan akwai wata damuwa ko akwai wata matsala ko an yi masa laifi ne a gidan yake ladabtarwa, wanda cewa yayi kuma akan kuskure ko dai talauci, wala Allah, amma duk da haka wannan ba uzuri bane. Akwai makarantar boko ta kyauta ai ta gwamnati, akwai makarantun islamiyyun da ba ma biya ake yi ba da sauransu. Da haka da Allah, tunda an ce kana zuwa nan gurin karatu, kai hakuri, kar ka je kai ta dukan yaranka gobe a gida. Don Allah kai musu afuwa, suna kaunarka, suna son ka ne, kuma suna son Allah. Inda kaga kai kana zuwa gurin ilimi, ƴaƴanka suna zuwa wajen ilimi, amma ba su da ilimi, suna sha'awar masu ilimi. Ka kai su makaranta gobe, kar ka ɓata lokaci, kuma Allah zai maka albarka, kuma Allah zai taimake ka. Idan ba ka da hali ne da za ka kai su, to ka rubuta takarda ka aiko wasu wannan masu tambayoyin, sai wannan masallaci ya duba ya ga ya zai iya taimakon ƴaƴanka. Mu kuma insha Allah mun yi alƙawari za mu taimaki ƴaƴanka su yi karatu a nan dai garin na Komo. Biidhnillah za mu sa su a makarantar addini, za mu sa su a makarantar boko, amma da izininka, ko da ba za ka ba da kokobanka ba, insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To duk wanda ya rubuta takarda yake neman addu'a, Allah ya biya masa buƙatarsa, Allah ya yafe mana, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa aljanna makoma.